Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku yau Talata 24 ga watan Mayu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfil da kanin labarai.
Kimanin kasashe 20 ne ke aikewa da sabbin tallafin tsaro ga Ukraine, da sakataren tsaron Amurka bayan kammala taro karo na biyu na kungiyar tallafawa tsaron Ukraine. Kasar wanda ta faɗi jiya Litinin cewa ta buƙaci hukumar yankin da ta bincike har-haren da sojojin ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo suka yi a yankunanta. Haka kuma za a cewa wata fashewar tukunyar iskar gas a babban birnin haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta kashe mutane biyu tare da jikkata wasu 120 a jiya Litinin.
Kanin labaran kenan. Bayan labarin duniya kashi na farko, za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya na ci gaba da kokawa kan karuwar kashe-kashe a kudu maso gabashin kasar.
Ta da yaya hudu kuma da ciki. Kwarai muna gaya ma jami'an tsaro duk abin da ya faru kafin mu dauki gawa sai mun aika. Wani lokaci in ga ma 'yan sanda suka zuwa, wani lokaci kuma su zo su taya musu kuma dauka. Wani lungun kan 'yan sanda ma ba za su je ba gaskiya. Dole yake sa mu yi yunkuri mu dauki gawa mu kai maciwa da sai bayan kwana uku mu je mu dauko ta.
Masu shari'a a Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan masu amfani da madafin iko wajen yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa.
Atin da za a ce gwamnati tana yaki da cin hanci da rashawa, kuma a ƙarƙashin wannan gwamnati ne aka samun cin hanci da rashawa na rashin imani a Najeriya. Saboda haka wannan abu da ya faru abu ne inda bi diddigi akwai su da dama.
Kama kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsakan mai wuya da Aliyu Mustapha Sokwa take gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Kimanin kasashe 20 ne ke aikewa da sabbin tallafin tsaro ga Ukraine, inji sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin bayan kammala taro karo na biyu na kungiyar tabbatar da tsaron Ukraine. Austin ya shaida manema labarai a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya Litinin cewa kasashe da dama na bayar da gudunmawa har sasai da ake bukata da na'urorin tsaron bakin teku da tankokin yaƙi da sauran motocin silki. Denmark ta ce za ta baiwa sojojin Ukraine na'urorin harba makamai na Harpoon da makamai masu linzami, yayin da jamhuriyar Czech ta ba da gudunmawar jiragen sama masu saukar ungulu da tankunan yaƙi da na roka. Taron na jiya Litinin ya haɗa da ƙasashe 47 da suka halarci taron ta yanar gizo, a cewar shugaban hafsan hafsoshin sojojin ƙasar Janar McMilley, babban hafsan sojojin Amurka. Australia da Colombia da Ireland na cikin sabbin mahalarta taron. Shugaban Amurka Joe Biden zai gana a yau Talata da shugabannin kungiyar da aka fi sani da Quad, wadda ba a tantance ta ba, wadda ta kunshi ƙasashen Amurka da Japan da India da kuma Australia. Ana kallon kungiyar a matsayin wani yunkuri na daƙile ƙasar China. Taron da aka yi a birnin Tokyo shi ne karo na biyu da shugabannin suka gana fuska da fuska a cikin ƙasa da shekara guda. Ana sa ran za su tattauna batutuwa da dama da suka haɗa da ƙara haɗin gwiwa a fannin tattalin arziki a nahiyar Asiya da kuma mayar da martani kan yaƙin Rasha a Ukraine. Mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na fadar White House Jack Sullivan ya ce tsaron abinci tsakanin ƙasa da ƙasa zai kasance wani batu da za a tattauna a kai, tare da shawarar da India ta yanke mako guda da ya gabata na hana fitar da alkama da India ke samarwa a kan matakin da Rasha ta hana fitar da alkama da Ukraine ta yi. Biden ya je Japan ne a wani ɓangare na ziyararsa ta farko zuwa Asiya a matsayin shugaban ƙasa, bayan ya ziyarci Koriya ta Kudu. Jiya Litinin, ƙasar wanda ta faɗi cewa ta buƙaci hukumar yankin da ta bincike har-haren da sojojin ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo suka yi a yankunanta, kuma harin ya yi sanadin jikkatar mutane da dama tare da lalata dukiya, lamarin da ake zargin zai iya ƙara ruruta alaƙar tankiya da ke tsakanin ƙasashen biyu, waɗanda suka daɗe suna musayar zarge-zargen tallafawa ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Ba iya samun hukumomin Kongo don jin ta bakinsu ba. a cikin wata sanarwa da ma'aikatar tsaron kasar Rwanda ta fitar. Ta ce ta buƙaci hukumar tabbatar da haɗin gwiwa ta expanded joint verification mechanism EGVM a takaice da ta bincike harin da aka kai a yankin ta. Kungiyar ta EGVM ce ta ƙwararrun sojoji daga yankin da ke sa ido da kuma binciken abubuwan da suka faru na tsaro. Harin da aka kai a gundumar Musanze da ke arewacin ƙasar Rwanda ya raunata fararen hula da dama tare da lalata dukiyoyi, in ji ma'aikatar. Tun a cikin watan Maris ɗin da ya gabata ne ake samun tashi-tashin hankula tun bayan da kungiyar 'yan tawayen Congo ta M23 ta kai hari kan wasu sansanin sojojin Congo guda biyu da ke kusa da kan iyakar Uganda da Rwanda, tare da ci gaba da tsallakawa garuruwan da ke kusa.
An jima kaɗan Sir Filu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Dukan nan ta zaman gida na dole da ƙungiyar IPOB ta ba da umarni a yankin kudu maso gabashin ƙasar. Har-haren 'yan bindiga dai sun karkata ne kan jama'a, kama daga 'yan ƙabilar ta Ibo zuwa 'yan Cirani. Sabon kashe-kashen wanda ake zargin 'yan bindigar IPOB da kaiwa na zuwa ne cikin wani yanayi bayan kashe mutane kuma su cire masu kawuna. Wakilinmu na yankin Neja Delta, Lamida Abubakar, ya aiko mana da rahoto kan hakan.
Bayanai dai yana nuna cewar ana ci gaba da samun kashe-kashe a yankin kudu maso gabashin Najeriya, inda 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba, waɗanda ake zargin 'yan ƙungiyar Rajin Biafra ta IPOB da aikatawa. A baya-bayan nan dai ƙungiyar ta IPOB ta yi ƙaimi ƙwarai da gaske wajen kashe-kashe na jami'an tsaro, musamman na soji da 'yan sanda a yankin na kudu maso gabashin Najeriya. Yanzu dai a iya cewar har-hare na 'yan ƙungiyar ta IPOB ya karkata ne kan jama'a, kama daga 'yan ƙabilar ta Ibo da kuma 'yan Cirani. Sabon salon kashe-kashe na 'yan ƙungiyar ta IPOB ya zo ne a cikin wani yanayi inda bayan sun kashe mutum sai kuma su yanke musu kawuna. Wani ɗan ƙabilar ta Ibo ya bayyana irin halin tashin hankali da suka shiga.
Sunana Abuchukwu Francis Obara daga jihar Kudu na Najeriya. A Najeriya yanzu ana kashe-kashe, amma batun wannan da ake yi a ɓangaren kudu nan wurin ana kashe Ibo, ana kashe Hausawa. Ni ina ganin cewa wannan makiya ne wanda suke so su ɓata mana sunan ƙasashen yammuranmu. Ka san mu duka da Ibon da Hausawa ba so muke ba duka abubuwan nan da yake faruwa.
Wasu iyalai da ke zama 'yan arewacin Najeriya mazauna jihar Anambra su ma sun gamu da ajalinsu yayin da suka yi kitibis da wasu 'yan bindiga. Wannan kisan dai ya ɗauki hankalin mazauna yankin na Ibo, kuma na samu tattaunawa da mijin matar da 'ya'ya huɗu da suka rasa rayukansu, kuma ga abin da yake cewa.
Sunana Dibra Ahmed, ni mijinta ne, kuma yanzu ban cika 11 yanzu da ita. Ta je wurin 'yar uwata a san azali, ta kira ni akan cewa suna hanyar dawowa. To da na dawo ba same ta ba, shi na zan samu kani na kawai ina ta tuka ji. Na ce me ya faru ne? Ya ce me ga abin da ya faru. An kashe min matana da 'ya'yana don me ne? Wasu sa hijabi ne.
Su nawa ne ke na yaran?
Su hudu. Ɗayan Fatima, na biyu su kuma Khadija Jibril, na uku kuma Hadiza Zaituna Jibril.
Su a kuke zargi?
Irin 'yan bindiga ɗin nan su. Ni ko yanzu me ne? Bari in iya komai ba shi dai kawai na ba komai a hannun Allah ne.
Sarkin Hausawar jihar Anambra ya yi mini ƙarin bayani kan irin fargabar da suka shiga sakamakon kashe-kashen 'yan bindiga.
Sunana Alhaji Garba Haruna, Sarkin Hausawar Oka, Anambra State.
Ita da 'ya'ya huɗu kuma da ciki. Ƙwarai muna gaya ma jami'an tsaro duk abin da ya faru kafin mu ɗauki gawa sai mun aika. Wani lokaci in ga ma 'yan sanda suka su zuwa, wani lokaci kuma su zo su taya mu ɗauka. Wani lungun ka 'yan sanda ma ba za su je ba gaskiya. Dole yake sa mu yi yunƙuri mu ɗauki gawa mu kai macewa da sai bayan kwana uku mu je mu ɗauko ta.
DSP Akenga Anthony shi ne mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar ta Anambra. Na kuma tuntuɓe shi ta wayar salula. ya ce da ni na aike masa sako ta wayar tafi da gidanka, kuma har kawo lokacin aiko da wannan rahoto bai bani amsa ba. To sai dai kuma wani babban jami'in tsaro a yankin na kabilar ta Ebo ya tabbatar mini da faruwar lamarin, sai dai ya ce da ni bai da hurumin yin magana. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A gaida Lamido Abubakar, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar fili ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Wata fashewar tukunyar gas a babban birnin haɗaɗɗiyar daular Larabawa ya kashe mutane biyu tare da jikkata wasu 120 a jiya Litinin. Yan sanda sun ce sa'o'i kaɗan bayan da hukumomi suka nuna rashin ɗaukar lamarin da muhimmanci, tare da gargaɗin jama'a da kada su yaɗa hotunan fashewar. Fashewar ta afka a wani gidan cin abinci da misalin ƙarfe 1 na rana a unguwar Khalidiyya Abu Dhabi da ke kusa da bakin teku a babban birnin. Da farko dai 'yan sandan Abu Dhabi sun nuna rashin damuwa daga barna da raunukan da aka samu, suna nuna hotunan gilashi da tarkacen da suka cika titin. Bayan sa'o'i 6 a cikin wani sakon Twitter, 'yan sandan Abu Dhabi sun bayyana waɗanda suka jikkata mutane 64 da waɗanda suka samu ƙananan raunuka 56, sai masu matsakaicin raunuka da kuma mutane 2 da suka mutu. Kafofin yaɗa labarai mallakar gwamnati da masu alaka da gwamnati Abu Dhabi su ma da farko ba su ɗauki fashewar da muhimmanci ba, tare kawai da nuna shagunan da ke kusa da unguwar da suka lalace. 'Yan sandan Abu Dhabi sun gargaɗi jama'a game da yaɗa duk wani faifan bidiyon da ya faru a ƙasar ta amfani da tsauraran dokoki kan 'yancin faɗin albarkacin baki. Daga ƙarshe, 'yan tawayen Houthi na ƙasar Yemen sun faɗa jiya Litinin cewa mutane 3 ne suka mutu a babban birnin ƙasar lokacin da wani jirgin sama mara matuƙi ya faɗo a wata unguwa bayan da aka harbo shi. A cikin wata sanarwa da suka fitar, Houthi sun ce tsarin tsaron sararin samaniyarsu ya kakkaɓo jirgin da ake sa ido da shi, kuma na ƙawancen da Saudi ke jagoranta ne da suke yaƙi. Ba iya tabbatar da ikirarin Houthi nan take ba. Mai magana da yawun gamayyar dai bai mayar da martani nan take ba kan buƙatar jin ta bakinsa. Hoton bidiyon da aka nuna na wurin da abin ya faru ya nuna tarkacen jirgin wanda jami'an tsaro da 'yan kallo suka kewaye. Akwai dai shirin tsagaita wuta a ƙasar da ake shirin kawo ƙarshe a farkon watan Yuni. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya da suka taimaka wajen sasanta rikicin sun ce suna fatan za a iya tsawaitawa a din.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Biyo bayan kama babban akantan Najeriya Ahmad Idris a makon jiya da tuhumar almundahanar naira biliyan 80, masu sharhi na ƙara ƙarfafawa hukumar EFCC gwiwa ta ƙara dagewa ga yaƙi da ɓarayin biro. Za a iya cewa an kwan biba ga hukumar ta yi wani babban yunƙurin awun gaba da masu yi wa tattalin arziki zagon ƙasa ba. Ga wakilin Misali Shehu Ashaka da ƙarin bayani.
Ma sharhi na cewa yana da kyau hukumar ta riƙa nuna ba sani ba sabo ga masu zarmiya, don haka ne kaɗai zai ceto Najeriya daga koma baya. Shugaban ƙungiyar tabbatar da adalci ta CSLAC, Awal Musa Rafsanjani, ya ce tamkar gwamnatin Buhari da tafi kururu ta yaƙi da ɓarayi ta zama tamkar mai dokar bacci.
Ba ta yadda za a ce gwamnati tana yaƙi da cin hanci da rashawa, kuma a ƙarƙashin wannan gwamnati ne aka fi samun cin hanci da rashawa na rashin imani a Najeriya. Saboda haka wannan abu da ya faru abu ne inda abi diddigi, akwai su da dama waɗanda sun fito fili suna amfani da dukiyar ƙasa ko su yi nasu campaign ɗin ko propaganda ɗin da dukiyar ƙasa, to ya kuma dace a ce su ma an danƙo su. Amma haƙiƙa kam abin da ya faru abin kunya ne ga wannan gwamnati da take tana yaƙi da cin hanci da rashawa, da kuma nuna kan cewa a baya irin waɗannan abubuwa da suka faru an ɗau matakai, amma a yanzu muna fatan cewa duk waɗanda aka same su da laifin sun yi ci amana ƙasa, to za a kawo cikakken sakamako wanda zai hana wasu maguba su yi.
Shi kuma mai sharhi kan lamuran yau da kullum Bashir Baba na duba ahuwar da gwamnati ta yi ma waɗanda aka yankewa hukunci da zarmiya, da cewa ko an kama irin waɗannan jami'ai wata rana za a iya wanke su.
Fargaba ta ɗaya, duk da wannan kamu da aka yi wa shi wannan accountant general, in ba a yi sannu ba, ko da an kai shi kotu kuma ta tabbatar da laifi an yanke mai hukuncin da ya dace, ana iya wayar gari wannan gwamnatin ta ce ta yi masa abuwa kamar yadda muka ga ta yi wa waɗansu tabbatattun barayi har su fiye da 150 nan ba da daɗewa. Kuma irin wannan mugunyar ɗabi'a ta gwamnati yana kashe ƙwarin gwiwar hukumomi irin su EFCC wajen gudanar da aikinsu. To ina amfanin ka je ka kamo mai laifi ka shiga jidali na gabatar da shi gaban kotu a same shi da laifi, ka yi bakin jini tsakaninka da shi mai laifin, kuma a waye gari gwamnati ce ta yi masa abuwa? Ai, kaga waɗannan hukumomi ba ko shakka jami'anta ba za su iya gudanar da ayyukansu yadda ya kamata ba.
Hukumar EFCC na cewa ta kan yi aiki ne ba bita da kulli ba, amma a koyaushe mukarraban waɗanda suka fada komar hukumar kan kawo dalilan wani rashin jituwa ne ya sanya aka sanya musu ƙahon zuƙa. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
A gaida Sale Shehu Ashaka, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Fulbiya ya ba mu ƴan uwan shi dama su sati kudade masu dumbu yawa kasan Cameroon. To ina ga shekara uku mu kai muna fitowa na farko. Muke fitowa na farko a cikin ranci da rashawa.
Cameroon? A tsakanin kasashen Afirka?
A kasashen duniya ma.
Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai yiwuwa. Ma fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC.
Matsayina na dan jam'iyyar matasa na Line DP. A gaskiya mene zai ya fada a cikin mulkin shugaban biya na shekara 40 da yi, don a cikin wannan gwamnati aka haife mu, a cikin wannan gwamnati muka girma. Kuma abin da muka tambaya za ki an yi shi tun kafin yaukan karagar mulki. Ba hanyoyi, ba asibiti, ba su sukulu, musamman mu 'yan arewa. Ni ban gani canje wani salon mulkin nashi ba, don wannan jimo tun da muka tashi. Ka je ma asibiti ka ga wurin dakuna, shi ka gani a ce maka tun bai hawo mulki ba aka gina. To mu da yanzu mun gani canje mulkin nashi ba. Ko wurin su bariki na sun nan gwamnati na kasu da su bariki nan gwamnatin da ake aiki. In ka je za ga dadin gini ne. Wannan yanzu tun bai hawo kan mulki ba. To mu da gaskiya muna son canji, muna son canji. Yanzu ya kamata matasa mu su shiga cikin siyasa su tsunduma a dama da su. Ya kamata kama canji don mu da yanzu da mun gani mun canje wannan mulki ba.
Muna ci gaba da muhawara ne game da kasar Kamaru da al'ummata da siyasata da aƙidojinta da sauransu. Kamar da muka yi bayani a can baya, kasar nan tun da Allah ya sa aka halice ta ta samu mulki zuwa yanzu nan shugabanni guda biyu kacal ta yi. Marigayi Ahmadu Ahiju wanda ya share shekaru 25 yana mulki kafin ya rasu, da kuma shugaba Paul Biya wanda shi ya mafi dadewa akan mulki din domin ya fi shekaru 30 kan karaga mulki din. To shi yasa a ci gaba wannan shiri a yau a wannan muhawara din wanda ake tsakanin Alhaji Rilwani Sharubutu wanda ke jam'iyyar Shipol Biya din ta CPDM da kuma Alida Nash na jam'iyyar Adalat SDF. Za mu fara tambaya akan shin tsakanin Ahmadu Ahijan da Shipol Biya wanne ne kamar tafucin moriyarsa dangane da samar da abubuwan more rayuwa na hanyoyi, makarantu, asibitoci da sauransu. Sannan kuma za mu so mu ji shin mutum yana iya suka Paul Biya ya kwana lafiya a gidansa? Akwai misalin da aka bayar na cewa wai wani ya taba gwadawa cewa Paul Biya baya da lafiya, yana da ciwon kai, ƙarshensa aka jefa shi kurkuku. To ku biyo mu dai ku ji yadda muhawarar yau za ta kasance.
A gaskiya ba tare da na wani bincike ba zan ce maka Ahiju ne fi aiki. Ahiju ya aiki da
ga ya mutu daga cikin manyan ayyukan da Ahiju yi.
Manyan makarantu wanda shi wanda yake faɗa na ga Ahiju ne bude su. Enam, Polytechnic, Eric na makarantar diploma.
Manyan hanyoyi ta.
Manyan hanyoyi. aiju ne hanyar jirgi daga Yaounde zuwa Gombe. Aiju ne hanyar jirgi daga Douala zuwa Yaounde. Aiju ne hanyar da ya tashi daga Douala na har ya isa Bamindan inda yake fada. Aiju ne hanyar da ya tashi daga nan ya isa Bafusa.
Manyan makarantu, manyan asibitoci
na manyan asibitoci zaka dauka. A yi lokacin muna da manyan asibitoci kamar guda hudu ko biyar.
A rajin Redwanu ka yadda cewa a Hijji ya fi aiki ya fi Fulbi aiki.
Ko shekarunsu da daɗewar shekarunsu ma daban-daban. A Hijji ya zai fi Fulbi yanzu hanyoyi tafi nor ka ga hanyoyin da ake yi. Ka gani asibiti lokacin sukul ma kawai sukul makaranta babban makaranta a Hijji in ya bar sukul 50 Fulbi ya da sukul 150 yanzu. Mu zo mai lissafi. Mai lissafi?
Ka kare ne.
Mai lissafi ta zama mai lissafi.
Ba maganin lissafi ne
lokacin da muka ga kaza.
Lokacin da muka ga jami'a guda daya.
Lokacin da aiyo yake.
In ka shiga jami'a.
Sai da wani a Kabaru.
In ka shiga jami'a guda daya ne muke da shi. In ka shiga jami'a a matsayin ka na dalibi ko almajirin jami'a ana baka jaka 25 kowace wata. Ana baka lungu daya, ana baka kati na shiga restaurant kana cin abinci. Yanzu jami'an da aka bubbuɗe fatirai ne na neman kuɗi. In ka shiga jami'a ce ka 50 za ka biya. Ba baka lungu, a da 25 ake baka. Wato mu lokaci iyayenmu da muka shiga jami'a to lallai ko za mu yi nan taimaka muku da
ɗan jikin.
Yanzu kai za ka biya jika 50.
Da kai ake baiwa.
Kai ake bawa. Kuma kai za ka zo sayan abincinka.
Amma ka san a kasashe da abubuwa sun canja da na tuna mu ma da muka je makarantu ana ba mu uniform da kaji da komai yau kuma yara su suke biyan makaranta ka san sun ci canja a wasu kasashe
to
wannan ba shi ne
ba wannan ba maganar mu bane mu dai an tambaye mu abin da da a
wanda yake da ina da yau muka je mana alaja ne
a ji sai wato kai ka ce daidai
ne ruwa ne na cewa lokaci yana canja a kasashe daban-daban
lokaci yana canja to kasashe daban-daban in dai ya yarda lokaci na canjewa abin da zai yi auna aikin da mutum ya yi da ya dauki kasa a jejinta kuma ya yi shekara 25 da wanda kuma ya dauki kasa an yi riga an yi mata aiki shekara 25 ya yi shekara 30 da buwala ma hana mu tsayawa ta
kai shi
ana alibi ana musala kanmu ma ba su tsayawa ta kara ba su saka matsa ba su tsayawa ta kara
anan
buwala abin da ake kira
shi ba tuna ba ba su bari ku
ya kuke gidan shi da English ne House of Chief da aka yi na Conseil Regional. Sarakai in kai Bahaushe ne ko ko dan fitowar arewa.
Ba da kiran Bahaushe, ka ce an ce sarakai, an ce bari in waye ma. Sarakai. An ce zaben da za a yi nan na region.
Na yanki ne.
Sarki babban sarki mai degree
mai daraja ta
daya na daya
da
biyu ba za su tsaya ba
me yasa ba
za su tsaya ba amma na uku da sauran jama'a tsaya abin da yasa aka yi haka saboda karfin shi shi kada zai fi karfin wancan
ka kara mai karfi karfi
yawa shi yasa aka yi
wani da haka lajari
ba wani abu
ba haka fa ni ban ga haka na karanta wannan al'amari ba aka ce sarki dan kasa wato yadda muke a Douala nan ɗan ƙasa a Douala nan wato ɗan Douala da Basa da Bakoko wato ɗan Ejiya da kuma mutanen kusan bannan bo da shauransu su ne ɗan ƙasa a garin nan sarakansu su ne za su iya tsayawa takara kuma sarakansu su ne za su iya yin zaɓe wato ko da wani irin matsayi suke da shi na ɗaya na biyu ne ko na uku duk wani sarkin da ya kasance shi ba Basa bane shi ba ɗan Douala bane shi ba Mo bane shi ba Bakoko bane shi ba Ajiye bane shi ba Batanga bane bai da damar tsayawa takara kuma bai da damar zaɓe
wannan doka ne ba wai su suka fada ba
to doka ai ba duk da yafi doka
ba wai magana cewa
ba wai magana zama shi doka zama ne
wai magana cewa magajin gari wai magana
cewa in ya tafi za a iya wani zai zo sa amma mutum zama shi doka
dobe mai magana cewa magajin gari dazu ba mai magana magajin to yana na hawa ne magajin gari haka ce sai dan kasa ko ba haka ba mabi da shi yanzu ba su ana na cikin shi region da kaje fara akwai wasawa ciki yayi akwai wasawa ma ba su suke nan shugaba ba shugaba ya zama dan kasa ne mabi da shi hudun nan zama kowa ne
kuma
haka kuma a garwa ba Hausa ne zalla musulmai ne zalla nan ba su ma haka sai dan garwa ya tsaya don an sa akwai kabilu da suke garwa ba wai sai ɗan Fulani ba an sani
shi ta haka kuma ba ɗan Fulani bane
ba an faɗi ce muna ba wannan muke magana ba magana nake maka cewa musato gaundare na
gaundare ba ba din nan bane duru duru da din nan a duru ne suka biya gaundare adama adama ba zuwa daga Najeriya ba adama ba wannan bane fitar da shi Usman
abin marwa marwa
marwa marwa gizigane da mufu
Fulani kuma
ne suke Fulani ogo gebe gebe marwa nan suke ogo mata kam suna da kullo mora suna da arab shuwa da da masu fatan nan musgo da da abin nan suna kuse ne da arab shuwa kuma ana sarkin su da ciwon su ma zuwa suka yi kuma da ake mausawa kai dai daman da muke da shi yanzu to wannan bangaren majalisar dinkin duniya ta bamu kauyuka kauyuka da cikin Najeriya ya yi sama da 32 wanda wannan duk Hausawa ne to ana tuna cewa yanzu ba yanda za a yi a ce mun nan ba ɗan kamaru bane wato in ba haka ba wato daga kabilanmu ha addininmu akan yanda ta fito da tarbiyyar da annan kasar nan mun duka baki ne wato ba kabilanmu ba kadai fa ha addininmu ma baki ba kuma addinin da
kasar nan wannan ka dora mishi nauyi abu ne nauyi abu ba ba daidai ba
mutun da zai shi kana 39
ko hanya ka tafi yanzu da bin dauka magana na kana kamar mutane hanya zaka ji wannan magana hanya
ba zan suna tsoro ba
ko dai ko
don mun kace ana
da magana ba ne
magana ba kana zagi Polbia ka ce Polbia kaga hanyar nan da a miliyon kali za a yi shi Polbia ya ba da dama an yi shi a miliyar daya to shi yau shi zuke dauka kamar zagi amma ba wanda zai tsaya ce da zagi Polbia ne
ya kace fada haka
to amma
ya gaje baraka
in kaje Polbia gojen ne yayi kabilanci shi a ce shi zagi a kaza yi Polbia
ko bai daidai ba
ko ko bai daidai ba shi a ce kaza
wannan kafi ne kafi yanzu
domin shi ke kira zagi
ka dora masa harka ce
ba shi ke kira
zari yana zari wannan
shi ke kira zagi to wani ya gaje Polbia wanda ya taba ce mu Polbia wanda ya taba ce Polbia kanshi na ciwo fursu na aka sashi
kai
wallahi tallahi ai fursu jawo yace kan Polbia na ciwo tafiyan Polbia da yana asibiti yaje sashi aka yi abu a karshe aka kashe shi a America
kanta bai taya
mu ya tuku yana buɗe mota aka buje shi da mota aka kashe shi
a America
kis jawo
a America kana jin to daga nan aka ce aje a kashe shi a America
kaga na za tura
ha ga azmi a bai tawo
tura a America ne America ba tunan nan bane
wato amurwa ba tunan ta mun ba su ba
yanzu haka tambaye shi ɗan adawa nawa ne suke cikin gidan yadi
a yanzu nan
a yanzu magana da muke nan
haka ne Alhaji Rewan
to a gaishe ku malamai to jama'a muna da shiri guda da ya rage mana a mako mai zuwa Allah ya da zamu kawo muku a wannan lokaci din zamu ji shin gaskiya ne akwai fursunonin siyasa a Kamaru kuma sannan me zai faru ga wannan kasa idan babu Polbia mutumin da ya dade yana mulkinta yanzu a madadin bakin namu Alhaji Rilwan Sharubutu na jam'iyya mai mulki ta CPDM da kuma Adida Nash na jam'iyyar Adawa ta SDF tare da Awal Garba wakilinmu na can Kamaru ne Ali Mustafa Sokoto a Washington DC a huta lafiya.
A gaida Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma sai labarai a takaice.
Kimanin kasashe 20 ne ke aikewa da sabbin tallafin tsaro ga Ukraine, inji sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin bayan kammala taro karo na biyu na kungiyar tabbatar da tsaron Ukraine. Austin ya shaida manema labarai a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya Litinin cewa kasashe da dama na bayar da gudunmawar sasai da ake bukata da na'urorin tsaron bakin teku da tankokin yaki da sauran motocin silki.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kaimu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Alzubair, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.